yankuna da dama ne har yanzu ke fuskantar hare-haren yan bindiga a arewacin Najeriya, duk da soma jin ragamar shugabanci da sabbin shugabanni suka yi ba wani abu da ya sauya. Al'ummomin da ke zaune a wasu yankuna sun fi shan ukubar yan bindiga saboda watakila yanayin wuraren da suke zaune yana da sauki ga yan bindigar su aikata ta'azar su. Alal misali, yankin kudancin jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya, kamar yankin Wasagu, wuri ne da ya iyaka da dazukan da ke jihohin Niger da Zamfara, dazukan da suka yi kaurin suna ga ayyukan yan bindiga. Hakan ne ma ya sa ko da yaushe al'ummomin da ke zaune a wannan yankin da ma makwabtansa ba sa bacci da idanu biyu rufe, kamar yadda wani mutumin Wasagu ke cewa.
Sunana Shehu Arba Asara ne daga Kebbi, musamman Wasagu dai yanzu halin da nake ciki. To alhakikanin gaskiya Wasagu muna cikin halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Don wallahi ina mai tabbata muku, wallahi yanzu ba mu iya kwana mu rutse idanun mu cikin garin Wasagu. Dukkan sai sun zo sun dauki mutum daya biyu uku hudu. Yanzu barayin ma har aikuwa suke ce in dai suna son kudi ba garin da za su shigo sai cikin garin Wasagu.
Alhaji Bashir shi ma mazaunin yankin ne ga abin da yake cewa.
Kowa dardare zaman dardare ake tsakanin satin can zuwa yau sun shigo sun yi wa mutane cin mutuncin da ba a iya adadi. To Allah muna kira ga gwamnatin jihar Kebbi da gwamnatin tarayya don Allah don Allah ya taimaka ta shigo ciki nan ta kawo jami'an tsaro a wurin nan yadda za a samu sukuni.
A jihar Sokoto ma yankunan da ake gabatar jihar su ne ko da yaushe ke cikin hukuma, kamar yadda dan majalisar jiha Habibu Halilu Modaci ke kokawa a kai.
Ga yanzu mutanen karamar hukumar mulki ta Isa da Sabon Birni har da Shinkafi babu shakka muna cikin mawuyacin hali. Na farko dai yanzu maganar noma shi babu shi a wannan shekara. Mutane suna zuwa wurin shuka, ana farauta suwa da kassan, ana farauta zomaye a cikin wuraren su, idan an kama a wuce da su, in kuma takkai a halbe ana halbewa.
A ɗayan ɓangaren kuwa tamkar yadda gwamnatocin da suka gabata ke cewa su ma gwamnatocin da ke mulki yanzu suna cewa suna ƙoƙarin daƙile ayyukan na yan bindiga, kamar wata ziyara da mataimakin gwamnan jihar Kebbi Sanata Abubakar Umar Tafida ya kai a wasu yankuna da ke kudancin jihar ta Kebbi, inda ya bada tabbacin shirin sabuwar gwamnatin Dr. Nasir Idris wajen shawo kan matsalar. Sai dai yanzu kusan kwana 40 da suma mulkin sabbin gwamnatoci, duk da yake sun yi alƙawarin na ƙoƙarin samar da tsaro, ba abin da ya canza daga yadda ake a lokacin gwamnatocin da suka ajiye mulki a watan Mayun da ya gabata. Masana lamura tsaro sun shayan tsokaci akan yanayin da ake ciki a wasu yankuna a halin yanzu. Dr. Yahuza Ahmad Getso masani ne akan harkokin tsaro a Najeriya.
To sannu a hankali za a iya kaiwa ga gaci kuma a daƙile wannan matsala. To amma akwai abubuwa guda biyar da ya kamata al'umma su sani. Abu na farko, waɗannan sababbin gwamnoni suna da iko kuma suna da iyaka akan abin da za su iya yi akan tinkarar wannan matsala. Na biyu, ita kanta gwamnatin tarayya ba ta fada makamai da kuma ma'aikata ƙwararru kuma wadatattu waɗanda za su iya tinkarar wannan matsala a dukkanin faɗin ƙasar Najeriya ba. Akwai matsalar mu kanmu al'umma, ba ma ba da goyon bayan da ya kamata ga jami'an tsaro, amma muna fatan daga matakan da ita wannan sabuwar gwamnatin tarayya ƙarƙashin shugaba Bola Ahmed Tinubu take ɗauka za a samu kaiwa ga gaci.
Yanzu dai al'ummomin da ke fama da waɗannan matsalolin har ma da waɗanda ba sa ciki suna ci gaba da kyautata fatar samun mafita domin samun wanzuwar zaman lafiya da cigaban ƙasa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.